نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Wa musulmi masu kallonmu da sauraronmu kai tsaye da waɗanda za su kalle mu su kuma saurare mu ta kafofin yaɗa bayanai na zamani, kuna kallonmu da sauraronmu ne daga ainihin Darul Hadithi Salafiya, Zaria, Nigeria. A yanzu safiyar ranar Asabar ce wadda ta daidai da 20 ga watan ainihin Rabi'ul Awwal Hijira Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1431, wadda ta daidai da 6 ga watan March shekara ta 2010. Wannan ainihin wato kasar da kake kallo da saurare shine kasar na 1 daga cikin kasusuwan da muka sawa Hamawiyya. Hakikanin al'amari, tauhidi shine mafi girma daga cikin rukunan musulunci guda 5, waɗanda na biyunsu ita ce sallah, sai zakka, sai azumi, sai hajji. Waɗannan rukunai waɗanda ainihin hadisi ya tabbatar da cewa su ne jigajigan da musulunci ya ginu ainihin a kansu, rukunai ne waɗanda babu shakka, babu tantama dangane da ainihin ingancinsu da kuma nagartarsu game da cewa su ne musulunci. Tama hanya ta farko da ainihin wato mutum zai shiga addinin musulunci ita ce kalmar hanyar kalmar shahada. Ita wannan ainihin wato hanya ta kalmar shahada ita ke tabbatar da ɗayanta Allah maɗaukakin sarki ba shi da abokin tarayya, da kuma tabbatar da manzanci ga manzo Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, shi kadai ba shi da abokin tarayya a wajen biyayya a wannan addini. ɗan uwa musulmi, malamai suka ce duk lokacin da kake cewa la ilaha illallah wahdahu la sharika la, kana cewa ne Allah maɗaukakin sarki shi kadai ake bautawa, ba shi da abokin tarayya a wajeje guda 3. Anan kana kore abokan tarayya ga Allah maɗaukakin sarki a wuri na farko dangane da ayyukan Allah maɗaukakin sarki. Duk aikin da Allah ya yi, ka tabbatarwa da Allah cewa shi kadai ya yi wannan aiki. Wannan shi ake kira tauhidur rabb ko kuma tauhidur rububiyya. Wato Allah shi ne mahalicci kuma shi ke da tasarrufi a cikin wannan halitta tashi. Sannan ayyukanka da za ka yi a matsayinka na bawa, ka yi su ga Allah maɗaukakin sarki shi kadai bai da abokin tarayya. Wannan kuma shi aka fi sani da tauhidul ibada ko kuma tauhidul uluhiyya. Wato kadai ta Allah maɗaukakin sarki shi kadai bai da abokin tarayya a wajen bauta. Sannan ka san cewa Allah maɗaukakin sarki yana da kyawawan sunaye da siffofi masu tsarki da ɗaukaka. To waɗannan sunaye shi kaɗai ya tabbata a kira shi da su, waɗannan kuma siffofi shi kaɗai ya cancanta a ainihin siffanta da su. A ƙarƙashin wannan, malamai sun ba da muhimmanci dangane da sharhi da kuma bayanin kowane ɗaya daga cikin waɗannan ɓangarori guda ainihin 3. Daga cikin ɓangaren da aka samu hayaniya da ruɗani wadda ta afkowa addinin musulunci sakamakon wasu ainihin makirci da maƙiya daga cikin Yahudawa da makamantansu suka yi wa addinin musulunci, shine ruɗani da hayaniya da suka faru a cikin kadaita Allah maɗaukakin sarki game da siffofin shi. Babu shakka akwai siffofi na Allah maɗaukakin sarki da dama waɗanda a yau ake cece kuce a tsakanin musulmi dangane da tabbatar da su ko ƙaryata su, amincewa da su a yadda suke ko kuma ainihin karkatar da ma'anarsu ko kuma ɗaukar su zuwa ga wata ma'ana wadda gaba ɗaya ba haka lafuzin suke hukuntawa ba. Wannan cece kuce ya ainihin ja halatta jinin juna da kuma zubar da jinin juna da makamantan haka. Daga cikin waɗannan matsaloli akwai matsalar tabbatar da dukkan siffofi ga Allah maɗaukakin sarki, wadda ainihin Mu'tazilawa suka yi musu cewa Allah maɗaukakin sarki gaba ɗaya ba shi da ainihin wata siffa. A yanda ahlus sunna gaba ɗayan su kuma suka tabbatar da cewa Allah maɗaukakin sarki yana da duk wata siffa da ya siffanta kanshi da ita a cikin alqur'ani ko kuma manzon shi sallallahu alaihi wa sallam ai siffanta shi da ita a cikin ainihin sunna shi ingantacciya a daidai lokacin da jahamawa su kuma ainihin suke musu wasu siffofi daga cikin ainihin siffofin Allah musamman siffofin da ke bada labarin Allah madaukakin sarki yana ainihin sauka a ƙarshen dare Allah yana da hannu yana da kafa Allah yana da idanuwa Allah yana magana da makamantansu daga cikin siffa mafi girma wadda aka yi jayayya tsakanin ahlus sunna da jahamawa da kuma asha'ira ita ce siffar Allah madaukakin sarki guda ɗaya ne kuma ya daidaitu a saman al'arshi lallai jahamawa ba su yadda da wannan magana ba kamar yadda yake ash'ariyawa ma ba su yadda da wannan magana ba jayayya ta yi jayayya kwarai da gaske a inda aka samu babban malami Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah aka gangaro mishi da tambaya daga garin Hama a cikin ainihin ƙasar Sham ya zauna ya rubuta ainihin wato fatawa ta musamman dangane da wannan ainihin tambaya da aka aiko mishi wannan littafi shine zamu fara darasin shi a yau a yayin da darussan yau gaba daya zamu gudanar da su ne akan abin da ya shafi muqaddimar karatun ainihin wannan littafi tarihin littafin da tarihin mai littafin da kuma tarihin dauki ba dadin da ya biyo bayan rubutun wannan littafi sannan da mu kuma irin alqiblar da za ta samu ainihin ko kuma dalilin da zai sa mu karanta wannan littafi da kuma alqiblar da waɗannan ainihin darussa namu za su dauki salo a cikin wannan makaranta ta mu mai suna Darul Hadisi Salafiyya dangane da karantawa da kuma karantar da ire-iren waɗannan littafai na Sheikhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Taymiyyah da sauran a'immatud da'awati salafiyya fil kharij wad dakhil shugabanni da jagorori na da'awar salafiyya a cikin gida kamar su Sheikh Usman Dan Fodio da su Sheikh Abubakar Mahmud Gumi da kuma ainihin a waje kamar su Sheikhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Taymiyyah da kuma Sheikhul Islam Abu Abdullah Muhammad Shamsuddin ibn Qayyim al-Jawziyya da kuma Sheikhul Islam Muhammad ibn Ali al-Shawkani da makamantansu daga cikin malaman waɗannan zamunna waɗanda ke da rai da waɗanda suka rasu baki ɗaya mu ne musu addu'ar Allah madaukakin sarki ya saka musu da alkhairi game da gudunmawa da hidima da suka yi wa addinin musulunci da kuma waɗanda ke da rai musu gushe su ne wa addinin musulunci wannan hidima ba hakikanin al'amari tauhidi shine mafi girma kamar yadda muka gabatar daga cikin rukunan musulunci kuma tauhidi baya tabbata sai ainihin da kula da bangarori guda biyu waɗanda yazo da su shine bangaren farko tabbatar da cewa babu wanda ya cancanta a bauta mishi sai Allah madaukakin sarki bangare na biyu kuma tabbatar da cewa lallai Allah madaukakin sarki duk wanda ya mishi abokin tarayya to wannan mutum ya tabbata mushriki dan haka tauhidi ba zai taba tabbata zalla dan ka tabbatar da cewa Allah ɗaya bane har sai ka tabbatar da cewa kuma babu wani wanda ya cancanta bayan shi Allah madaukakin sarki din waɗannan bangarorin guda biyu su ne ma'anar da la ilaha illallah take dauke da su wanda ta kore duk wani abin bautawa wanda ba Allah ba sai kuma ta zo ta tabbatar da cewa Allah shi kadai ne za a bautawa banda wani bayan shi a ƙarƙashin wannan zamu ainihin fara karatun wannan littafi insha Allah ta'ala wanda yana ainihin sharhin wani juz'i ne daga cikin juz'o'i na ainihin ma'anar kalmar shahada shine tauhidul asma'i was sifat tare da kuma maida martani game da wasu shubuhi waɗanda jahamawa da asha'ira suka ainihin kawo a cikin ainihin addinin musulunci na'am malamin da ya rubuta shi sanannen malami ne wajen yaɗa addinin musulunci ta wajen rubutawa da sharhi da bayani da kuma kare shi to garin wannan kariya ta kan kai ga yin raddi ko kuma ta kan kai ga ya ainihin zare kan sakalin shi domin ya hayya alal jihad ga waɗanda da suka tunkaran ma addinin musulunci lallai Ahmad dan Abdul Halim dan Abdul Salam dan Muhammad dan Khidir yayi ainihin jihadi da alƙalamin shi kamar yadda ya jihadi da ainihin takobin shi yayi da bakin shi kamar yadda yayi da jikin shi gaba daya ya sadaukar ya bada sadaka Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi Allah ya daukaka darajojin shi a cikin bayin Allah madaukaka daga cikin ainihin bayin Allah da ya karbe su kuma yadda da su tare da ayyukansu jama'ar musulmi babu shakka Ibn Taymiyyah yayi duk abinda ya kamata malami yayi wajen ainihin gudunmawa ta kare addinin musulunci yada shi da kuma kare shi ba dan komai ba domin addinin musulunci yayin da wasu ke kokarin gina shi wasu kuma na kokarin rusa shi wadannan da ke kokarin rusa shi suna biyo mishi ta daga masu rauni wadanda suke da raunin karfi ko raunin ilimi ko raunin fahimta ta addinin musulunci wadanda shubha take ainihin marmaza ta mutsutsuke su ko ta lalata musu aqidar su dan haka dukkan shubohi da kristoci da yahudawa da zindikai wadanda suka shigo cikin addinin musulunci dan su rusa shi suka rinka kawowa Ibn Taymiyyah ya tinkare su wajen yin musu raddi mutanen da Ibn Taymiyyah ya ainihin yi wa raddi babu ainihin kamar nau'in mutane guda hudu zuwa guda biyar nau'in farko sune ainihin falasifa falasifa sune ainihin galibi girkawa da wadanda suke da aqida ta mantiki wato kokarin kare abin da suka yadda da shi ba ta hanyar ainihin nassoshin alqur'ani da sunna ba sai dai ta hanyar al-mantiq al-yunani wato greek abinnan philosophy tunani da ainihin wato maganganu irin na falsafa ta girkawa Ibn Taymiyyah ya yi musu raddodi masu dindin yawa wadanda a takaice daga cikin ainihin raddin da ya musu ba ainihin kitabur raddi alal mantiqiyyin al-musamma aidan nasihatu ahli al-iman fi raddi ala mantiq al-yunan wannan litafi Ibn Taymiyyah ya rubuta shi ne sukutin da guda ba dan komai ba sai dan yi raddi ga ainihin mantiki irin na girkawa tare da kuma su girkawan wadanda suke yada wannan mugun karatu da muguwar aqida ta su sannan sai kuma naqdul mantiq wannan Ibn Taymiyyah ya bi ka'idojin wannan ilimi na mantiki ne yayi ainihin rugurugu da shi ba dan komai ba saboda wadannan ka'idoji ne aka dawo ana neman a shimfida abubuwan tauhidi akai wadanda su ne suka jawo dukkan rikicin da ya biyo baya na musu ko ƙaryata wasu sifofi ko kuma ta'awilinsu sannan su wadannan ainihin wato girkawa gaba daya ba su yadda da ainihin annabta annabawa ba suna inkarin annabta da cewa ba kauni bane babu wani wahayi a duniya sai dai ainihin karfin hali ne irin na dan adam wanda kawai sakamakon wannan karfin halin zai rinka jin wasu maganganu suna sauka cikin zuciyar shi sai ya dauka cewa wahayi ake mishi Ibn Taymiyyah ya tinkare su ta hanya ainihin wato raddi ta bangarori ainihin wato da dama daga cikin ainihin littattafan da suka fi shahara akwai kitabu safadiyya gashi wanda ainihin Ibn Taymiyyah ya rubuta shi wannan kitabu safadiyya da ya rubuta shi yayi rugurugu da irin dalilan da suke dogaro da su ne wajen ainihin musun annabawa da kuma ainihin annabtar ta annabawa sannan sai kuma kitabun nubuwat wanda a cikin wannan littafin ya tabbatar da annabtar gaskiya a annabtar annabawa gaskiya ce kuma wannan annabta ta annabawa gaskiyar ta na tabbata qur'ani da hadisi da kuma ainihin hankali kuma babu abin da zai sa ainihin ayi musun wannan ainihin annabta ta ainihin annabawa sannan kuma Ibn Taymiyyah Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi irin shubohin da ainihin kristoci suka saka cikin addinin musulunci wadanda wasu abubuwan musulmi ne suka je suka ainihin aro su suka kawo su bai ainihin gaza ba sai da littafi al-jawab as-sahih liman baddala din al-masih wannan littafi yayi shi ne ga ainihin kristoci domin ya bayyana musu addinin su akwai rudani dan haka rudanin da ke cikin addinin su ba zai samu ainihin shigowa cikin addinin musulunci ba a inda ya hada da wata risala wadda ta ainihin gabaci wannan littafi ya sa mata ar-risalatul qubrusiyya wato wasiƙar Ibn Taymiyyah zuwa ga ainihin ƙasar Qubrus ita ce Cyprus Allah madaukakin sarki ya taimaka to sa'annan sai mutanen da ke tunanin cewa ai ita shari'ar musulunci baki daya ta zo ne tana sabawa hankali Ibn Taymiyyah bai gaza ba ya rubuta littafi mujalladi 10 ya samu shiddar uta'arud al-aqli wan-naqli tunkuɗe cewar wai tsakanin hankali da shari'a akwai karo yace dukkan lafiyayyen hankali ba ya saba ma ainihin aya ta al-Qur'ani ko kuma hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama dan haka littafin yake da ainihin ɗayan sunaye guda biyu ko dai wannan da na faɗi ko kuma muwafaqatu sahih al-manquli li sarih al-ma'qul wato dacewar ingantattun nassoshi ga lafiyayyen ainihin hankali in dai har nassoshi ingantattu ne to babu wani dalili da za a ce ainihin sun saba wa hankali sannan shi wannan littafi da za mu fara karatu a yau gaskiya saboda Allah ya bada ƙarfin raddi akan jahamawa da kuma asha'ira musamman dai su asha'ira asha'ira yayin da ainihin Ibnu Taymiyya ya wannan littafi sun taso mishi haikan domin suna ganin cewa hakikanin al'amari maganganun da ya fadi a wannan littafi ya rugurugu da su to daga cikin taso mishi din da suka yi sai suka suka mai da zamu zo mu bayani wace suka taso mishi da tasuwa irin ta jahilai suka mai da abun fada da duka da zagi da dauri da kazafi da cin mutunci da kuma hada shi da ainihin gwamnatocin zamanin shi a wannan lokaci sannan bangare na biyu sune waɗanda suka ga cewa su ma su bi abin ta hanyar ilimi su mai da martani akan abubuwan da Ibnu Taymiyya ya rubuta sun yi haka din kuma shi ma ya sake bada ainihin raddi ga abubuwan da suka rubuta wanda shubohin da suka ƙara bazawa ya sake ainihin kwankwatse su zamu zo mu tattauna ainihin wannan mas'ala kwarai da gaske su asha'ira ko anan kasar suna ƙaryar cewa su ne ahli sunna ko kuma su ma ahli sunnati ne asha'ira su ne waɗanda suka kafe akan aqidar ƙarshe-ƙarshe wanda ainihin wato Abul Hasan al-Ash'ari ya ainihin bari ya dawo tsantsar aqida ta ahli sunna tare da cewa bayan ya bar waccan aqida sun yi da'awar cewa suna ganin ya fita daga cikin hayyacin shi ne shi yasa ya bar wannan aqida wanda ainihin ya dasa su akai shi dai Abul Hasan al-Ash'ari nasaba shi tana ƙarewa ne zuwa ga salsalar sahabi Abu Musa al-Ash'ari Allah madaukakin sarki ya ainihin ƙara mishi yarda wani malami ya tashi a cikin maraici yayin da ainihin mahaifin shi ya rasu sai aka samu wani dan bid'an zamanin su wani shugaban yan bid'a na Mu'tazilawa mai suna Abu Ali al-Jubba'i ya auri mahaifiyar shi shi ko ya rike shi ya tarbiyar shi har sai da ya kai shekaru 40 akan wannan ainihin mugunjar aqida bayan lokaci ya tambayoyi zuwa ga wannan mijin mahaifiyar shi kuma malamin shi amma sai ya kasa ba shi ansa wannan ya sa shi ya bar aqida ta Mu'tazilanci wanda aqidar Mu'tazilanci tana musun dukkanin siffofin Allah ne gaba daya cewa Allah madaukakin sarki ba shi da wata siffa gaba daya danganta siffa ga Allah kuma na ƙasa ce yayi tsalle ya dawo zuwa ga ainihin aqidar da take da sassauci akan wannan amma dai ita ma ba shari'a bace ita ce aqidar yadda da siffofin da ke tabbatar da cewa Allah yana da ji yana da gani yana da sam'u da basiru yana da alhayatu da alqudra yana da alkalamu da makamantan ainihin waɗannan sifofi waɗannan sifofi ana kiran su as-sifatus sam'iyya to akwai as-sifatul khabariyya waɗanda ke bada labarin wasu manya-manyan sifofi na Allah madaukakin sarki kamar cewa Allah a sama yake Allah yana da hannu Allah yana da kafa Allah zai zo a ranar alkiyama Allah yana da idanuwa Allah madaukakin sarki yana da fuska da makamantan siffofi ire-iren waɗannan to waɗannan masu aqidoji ba sa iya ainihin amintuwa da su Abul Hasan al-Ash'ari sai ya samu kanshi a cikin waɗannan mutane dan haka ya yadda da waɗancan sifatu sam'iyya amma bai yadda da waɗannan khabariyya ba daga baya Allah ya mishi gamdakatar ya bar waɗancan aqidoji su ma ya dawo tsantsar aqidar Imam Ahmad ibn Hanbal tare da cewa wata magana da ban taɓa fadin ta ba da jimawa a dukkan munasaba irin wannan wanda duk lokacin da muka zo muna tarihin Abul Hasan al-Ash'ari na kan fadi cewa ya dawo yana da tsantsar aqidar Imam Ahmad ibn Hanbali amma keke da keken bincike ya tabbatar da cewa akwai wasu abubuwan waɗanda sakamakon waccan bid'a da ya dade a ciki to har zaman shi zuwa rasuwar shi shi kanshi bai gama fahimtar su ba ko kuma ba a gama fahimtar yaya yake bayanin su ba sakamakon haka sai yake ganin har yau an samu wasu kuskure a cikin ainihin aqidojin shi na ƙarshe din ma ba dan kuma saboda dadewa a cikin bid'a a ce mutun ya shekara fiye da 60 a cikin bid'a to wannan ainihin musiba ce wadda take da matukar girma kwarai da gaske Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi kuma Allah ya yafe mishi waɗannan ash'ariyawa dalilin da yasa ake danganta aqidar su zuwa ga ash'ariyawa kenan saboda har yanzu sun toge suna cewa su ne mabiya al-Imam Abul Hasan al-Ash'ari to wannan ainihin ƙarya ce Abul Hasan al-Ash'ari ya bar ainihin irin wannan aqida da suke akai akan haka ne wani babban professor wanda ke zauna ainihin Riyadh mai suna Professor Faisal Ibn al-Jasim ya rubuta littafi al-Asha'ira fi mizan ahli sunnah ash'ariyawa amma aunin ainihin ahli sunnah wannan littafi raddi ne da akan wani ba ash'ari da yayyake cewa asha'ira su ne ainihin ahlus sunna da kuma dalilan kasantuwar su cewa su ne ainihin ahlus sunna na gidi shine ainihin shi professor Faisal Jassim ya rubuta littafi domin mai da martani gare su to kafin wannan lokaci ko kuma bayan wannan lokaci ainihin Ibn Taymiyyah ya rubuta littafin At-Tis'iniyya Ibn Taymiyyah ya rubuta shi ne dan ya zama raddi ainihin akan ka'idojin nan na asha'ira da ainihin makamantan su wannan littafi mujalladi 3 ne Ibn Taymiyyah ya rubuta shi ne dan ya raddi da ainihin waɗannan asha'ira jumlar raddi da kuma tafsili amma wannan littafin da zamu karanta yau fatawa ce aka rubuto ake tambaye shi dangane da wasu mas'aloli waɗanda suke da alaka da asha'ira da kuma ainihin mu'tazila muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ainihin taimake mu yadda zamu fara karatu wannan littafi Allah madaukakin sarki ya taimake mu wajen mu kammala shi lafiya kalau wannan littafi da zamu fara karantawa zamu zo mu tabbatar da wani suna ne tabbatacce gare shi wato ana kiran littafin al-fatwa al-hamawiyya ana kiran shi ar-risalatu al-hamawiyya wani lokacin a ce al-fatwa al-hamawiyyatu al-kubra wani lokacin a ce al-hamawiyyatu al-kubra duk za mu bayyana ainihin bayanai akan haka insha Allah ta'ala amma dai littafi ne wanda yake ya sha hidima daga ainihin malamai kamar yadda da jimawa an dade ana buga littafin tuwar kasar India har aka da ana buga shi ne a kasar Masar da makamantan su akwai wani babban malami mai suna Sheikh Muhammad Abdul Razzaq Hamza yana da kwazo wajen ya dintafan sunna musamman ainihin littafin Ibn Taymiyyah ya taba zama ya shimfida da ainihin bayani akan muhimmancin wannan littafi tare da gabatar da shi da kuma buga shi ainihin a kasar Masar wannan shine ainihin kofin wannan littafi sannan dadin dadawa babban malami Sheikh Muhammad Salih Al-Uthaymeen shi ko yayi talkhisin wannan littafi wato sakon da littafin yake dauke da shi sai ya mai da shi babuka na musamman sai ya markade shi ya mai da shi littafi mai zaman kanshi ya samu shi Fathur Rabbul Bariya bi Talkhis Al-Hamawiyya malam Muhammad Salih Al-Uthaymeen shine ya zauna ainihin ya wannan aiki Allah ya taimaka sannan malamai sun dade ainihin suna ainihin gabatar da gudunmuwa ga wannan littafi akwai wani malami mai suna Sheikh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ar-Rajihi yayi sharhin wannan littafi kamar yadda aka samu a Sheikh Salih Ibn Abdul Aziz Ali Sheikh shi ma ya zauna ainihin yayi sharhin wannan littafi ba sharhohin su guda biyu an hada an buga a kasar Masar a wuri daya aka sa wannan sharhul fatwal hamawiyya li Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah waɗannan kaɗan daga cikin gudunmawa ce wadda ainihin malamai suka rinka yi ga wannan littafi dadin dadawa babban malami Dr. Salih Ibn Fawzan Ibn Abdullah Al-Fawzan wanda aka fi sani da Fawzan Al-Fawzan ya ainihin yi ta'aliki ga muqaddima ta wannan littafi ba wai littafin gaba ɗaya ba wato muqaddima ce ya ware wadda Ibn Taymiyyah kafin ya fara asalin maganar da zai fara to sai ya ware ainihin muqaddima sai ya ta'aliki a kanta Allah madaukakin sarki ya mana taimako. Jama'ar musulmi muskar da ainihin zan dogara da rike ta wajen karantawa da ikon Allah ita ce Al-Fatwa Al-Hamawiyyatu Al-Kubra li Sheikh Al-Islam Ahmad Ibn Taymiyyah rahimahullah al-mutawaffa sanata 28 wa 700 Hijriyya dirasat wa tahqiq al-Dr. Hamad Ibn Abdul Muhsin al-Tuwayjiri al-Ustadh al-Musharik bi Jami'at al-Imam Muhammad Ibn Saud al-Islamiyya maktabatu dar al-minhaj su suka buga ainihin wannan littafi wannan ita ce nuska wadda za ta zama mini al-mu'tamada insha Allah ta'ala wajen karantawa da kuma ainihin karantar da wannan littafi malamin da ya ta haƙiƙin wannan littafi professor ne ainihin akan harka aqida wancan lokacin da ya wannan aiki professor ne wato associate professor ne a lokacin ba cikakken professor bane amma yanzu cikakken professor ne a cikin harka aqida da da'awa Allah ya saka mishi da alheri ya dauke mana dukkan wata mauna daga mu tsaya mu shirye wata muqaddima ta musamman dan haka daga muqaddimar shi ainihin zan bi in karanto mana mafi yawancin ko kuma dukkanin ma abubuwan da nake so in karanto amma ba muqaddimar zan karance gaba dayan ta ba zan ainihin wato tattauna wasu mas'aloli ne masu matukar muhimmanci a cikin ainihin muqaddimar wanda daga cikin bayan ya gabatar da khutbatul haja da ayan khutbatul haja yace amma ba'd fa inna min ni'amillahi ala hadhihi al-umma an khassaha bi khatamir rusuli wa afdalil al-adyani wa ja'alahu lin-nasi dinan ila qiyamis sa'a daga cikin ni'imomin da Allah madaukakin sarki ya wannan al'umma ta musulunci da Allah madaukakin sarki ya ware su da cikamakin manzanni mu kadai ne muka samu cikamakin manzanni duk wasu al'ummomi da suka gabata ba su ainihin rabautu da manzanci na annabi sallallahu alaihi wasallama ba su alhamdulillah sannan Allah madaukakin sarki ya kebe mu mu kadai ne ya bai wa littafin da yafi kowanne falala shine alqur'ani sannan mu kadai ne Allah madaukakin sarki ba mu cikakken addini wanda babu na ƙasa kuma babu abin da zai sauya shi sannan Allah ya sanya namu addini shine addinin da zai tabbata dindindin har zuwa duniya ta tashi la yuqbalu min ahadin siwahu idan ba musulunci ba duk wani addini da wani yazo da shi ba za a karba ba wa takaffala bi hizbihi lil awwalin wal akhirin ala haddin sawa Allah ya alƙawarin zai kiyaye addinin yadda mutanen farko suka yi addinin musulunci sune zamanin annabi da sahabbai haka mutanen ƙarshe za su yi wannan addini Allah ya alƙawarin zai tsare musu wannan addini inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizuna Allah ya ce mu muka saukar da alqur'ani mu ne kuma zamu ainihin tsare wannan addini li taquma alaihim alhujja wa yatimma albalagh Allah zai yi haka ne domin hujja ta zama cikakkiya ta tsayu ga ainihin duk wanda ya bi addinin ko kuma duk wanda ya kafirce wa addini sannan kuma dan ya zama sakon Allah ya isa ga dukkan halittu baki daya keke da keke kamar yadda sahabbai suka ji sakon kai tsaye daga annabi sallallahu alaihi wasallama haka wannan ainihin sako zai kai har zuwa waɗanda za su rayu zuwa tashin duniya babu aya babu harafi ko da kwaya daya wanda zai zama sahabbai sun ji dan bayan su ba za su ji ba tsarki da daukaka sun tabbata ga Allah kama anna min ni'amillahi wa hiya kaseeratun la tuhsa anna aqidatul islami wa adimmataha min alqur'ani was sunna wadiha kama kuma yadda yake na daga cikin ni'ima Allah madaukakin sarki waɗanda ni'imomin Allah suna da yawa ba sa kirguwa aqidar musulunci da kuma dalilan da aqidar musulunci take rike da su na alqur'ani da sunna asarari suke yafhamuha ammatun nasi fadlan an ulama'ihim gama garin mutane ma na iya fahimta abubuwan da qur'ani yake fadi da sunna balle kuma malamai waɗanda harkar su ne dama harkar ilimi fala talasima babu wani surkulle babu wani hatimi wala mukashafat babu wani ainihin abu da za a ce ai sai suwana ne Allah yake budewa kaza suke iya gani ko ganewa wala rumuza wala isharat babu wasu alamomi babu kuma wasu harufa waɗanda za a ce ba wanda zai san ma'anarsu sai wasu ainihin bayi na musamman wala qad yassarna alqur'ana lidhikri Allah yace qur'ani dai mun saukake shi dan a samu saukin karanta shi kuma ya saukin fahimta fa hal min mudakkir ko akwai wanda zai tsaya ya lura da wannan magana dan ya fahimce ta da kyau akwai ya Allah ga mu Allah ya taimaka mana mana yace wala qad ja'ala Allahu min asbab hizb hadha ad-din wa salamati an hayya lahu ta'ifatan min ibadihi as-sadiqin daga cikin hanyoyin da Allah madaukakin sarki ya bidon tsare wannan addini da kuma kubutar da addinin shine Allah madaukakin sarki ya samar da wasu daga cikin bayin shi waɗanda da gaske suke ina son ku rinka kiyaye wannan kalmar as-sadiqina Allah madaukakin sarki da yayyabo sai ce ulaika humus sadiquna waɗannan su ne masu gaskiya waɗannan fa da gaske suke yi Abubakar da gaske yake yi Umar da gaske yake Uthman da gaske yake Ali da gaske yake As-sayyida Khadija da gaske take Aisha da gaske take Hafsa da gaske take Fatima duk waɗannan bayin Allah da gaske suke to sai Allah madaukakin sarki ya samu wasu mutane waɗanda da gaske suke yin addini ba da wasa ba ba wani ne ya fusata su suka shigo addini don su samu ƙarfi a addini su je su ci mutuncin shi ba ba wata bukata ce ta kawo su samu a cikin addini ba addinin sun zo yin shi ne da gaske kamar yadda Allah madaukakin sarki yake so a yi da gaske sai Allah madaukakin sarki ya samar da wasu bayin shi wa waffaqahum lil haqqil mubin kuma Allah ya musu gamdakatar suka dace wajen riko da gaskiya wadda take mai bayani fasaru yanfuna anhu tahrifal ghalina sai ya zama duk wata zakewa da aka kawo a cikin addinin sai waɗannan bayin Allah da suke da gaske sai su tsaya sai su kore wannan zakewa wantihamal mubtilina sannan duk wata arna da mabannata suka kawo cikin addinin sai waɗannan bayi su tsaya su ainihin kawar da ita mutawilul jahilina sannan duk wata murde fassara da wawaye suka yi sai waɗannan bayin Allah sai su tsaya su dawo da fassara su nuna yadda gaskiyar ta take min ulaika allazina استغوتهم الشياطين فأغمضوا أعينهم عن الدلائل الواضحات وأصموا آذانهم عن الآيات البينات وركبوا كل صعب وتعرضوا للأخطار فتاهوا في دواجر الضلال وفي زعمهم أن هذا هو الأسلوب الأمثل للأصول إلى اليقين الأكمل waɗannan irin mutane daga cikin waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya ɓatar da su idanuwansu suka rintse daga ganin ainihin gaskiya wadda ga ta a sarari kunnuwansu suka zama ba sa iya saurare da fahimta ayoyi waɗanda ke bayani ƙarara suka je suka kama duk wata hanya mai wahala suka shiga duk wani haɗari suka ruɗe suka rinƙa tunanin cewa kuma wai wannan ruɗanin da ainihin makantar da suka samu kansu a cikinta wai ita ce hanyar da take kaiwa zuwa ga cikakken yaqini domin ainihin samun cikakken sanin Allah laqad tasaddat lahum at-ta'ifatul mansura alladhina rafa'u rayatil haqq to mallai jama'an nan wadanda manzon Allah yayi bayani akan cewa su ne masu cin nasara har zuwa ƙarshen duniya sai aka same su sun ainihin tsayu domin tinkarar wadancan batattu fasarat bihamdillahi zahira mashhura sai ya zama irin wannan dambe to ya zama dambe ne wanda yake shahararre tsakanin malaman ahlus sunna da kuma ainihin yan bid'a usahu bihim fi kulli asqa'il ma'mura wannan irin malamai na sunna suka ainihin taye kuwa suna fallasa da tunan asiri da ire-iren waɗancan masu kawo tunani domin batar da mutane a kowane bangare na duniya fatahawat mabanil batil وصرحوه التي بنيت على شفا جرف هار sakamakon haka duk wani gidi na ƙarya da waɗancan suka gina sai waɗannan ainihin suka rugurguza shi domin dama ginin sun yi shi ne a gabar da za ta iya riftawa walaqad kana min a'zamir riyah al'atiyah allati habbat ala aqidati al-islam tilka shubah al-munharifa allati bassaha afrahul mutafalsifa as-sabi'in ومن سار في ركبهم من المتكلمين بطوائفهم المختلفة ممن طبل لأفكارهم وغفل عن قصدهم ومرادهم فخبطوا خبط خبط أشواع فضلوا وأضلوا daga cikin irin waɗannan ainihin wato mafi girman ainihin guguwa wanda ainihin ta taso ta tankade ainihin aqidar musulunci sune ire-iren waɗannan shubuhohi waɗanda masana falsafa daga cikin jikokin sabi'awa masu bautar taurari suka zo ainihin suka fadado suka yada ta a cikin ainihin aqida ta musulunci suka rugurguza tunanin mutane suka ainihin sanya mutane suka gafala daga asalin maqsudin da Allah madaukakin sarki ya halice su sakamakon wannan suka koma suka rude wadda ta batar da su kuma suka yi ta batar da ainihin wasu jama'a karkashin haka bayan wannan sai malam yace wa kana shaykhul islam ibn taymiya mimman khaba hadhihi al ma'arka ibn taymiya na daya daga cikin malaman da suka tinkari wannan fagen daga haifu tasadda li ulaika bi kulli ma utiya min quwwa yayin da ya tinkari irin wadancan yan bid'a da dukkan karfin da aka bashi fil qurun al wusta min tarikh hadhihi al umma amma al jahl a karnukan da ke tsakatsakin wannan al umma wato daga karni na 6 karni na 7 karni na 8 sai aka samu ainihin jahilci ya game wannan al'umma wantasharatul bid'a wal ahwa bid'o'i suka yadu aqidoji na son zuciya su ma suka bazu wa kasara al-ikhtilaf sabani yawa tsakanin musulmi wantamasat ma'alim al-aqidati as-sahiha dukkan ilmoni da kuma hanyar sanin ingantacciyar aqida suka dusashe wandarasa mazhabus salaf mazhabin malaman farko magabata sahabbai da tabi'ai ya ainihin wargaje saboda bid'o'i ta yawa walam ya'ud lahu wujudan illa ala nitaqin farda mahdud ba a iya samun ainihin bayani dangane da mazhabin salaf sai a wurin wasu daidaikun mutane wadanda ba su taka takara sun karya ba malan dai ya ci gaba da ainihin bayanai masu dimbin yawa yace fataha shaykhul islam aynahu ala hadha al'alam fama dara'a ibn taymiya ya buɗe ainihin wato idanuwan shi ya dubi wannan duniya wadanna abubuwa ibnu taymiya ya gani a wannan duniya wajada kullu shay'in fasidan mutahanhalan ya samu komai ya lalace ya rugurguje وبحاجه الى اصلاح وبناء متكامل yaga cewa to lallai komai yana bukata a tashi a gyara shi sannan kuma a tashi a yi shi a bisa yadda ya kamata wa su'al alladhi yatrahu nafsuhu ma za sa yaf'alu fard wahid fi muwajahati dhalika kulli wata tambaya wadda ko ba a yi ta ba dole tunanin ta zai taso ita ce wannan irin barna da ta game duniya gaba daya ya zama sai in tsuraru ne qillatun qalilatun wadanda ba su wuce a kirga su akan ainihin yatsu ba suke da kyakkyawar fahimta ta mazhabi da aqidar salaf a wadancan zamanin mutum guda in ya tashi shi kadai yace zai yi irin wannan aiki na gyara tambayar da zaka yi wace irin nasara ake sa ran ainihin zai cimma malam sai yake cewa lakin lamma kanatul aqiba madmuna wan nata'iju mutahaqqaqa mutahaqqiqa wastash'ara ash-shaykh an man kana al-haqq ma'ahu fa huwa al-umma wa in kana wahidan sai kuma yayin da ainihin wato ya zama wannan irin ainihin wato aqiba ta irin wannan tunani ma'ana tunanin al'umma sun lalace ya za a iya gyara su abu ne wanda yake ga wanda ya imani da Allah ya san cewa Allah ya lamunci akan cewa zai iya gyarawa abu ne wanda ya san cewa nasara tabbatacciya ce Ibn Taymiyyah da tunanin shi ya gaskatu akan cewa Allah ya alƙawarin taimako kuma Allah madaukakin sarki ya alƙawarin tabbatar da gyara ga duk wanda ya tashi zai gyaran musamman in ya san cewa gaskiya ta na da zanshi sai ya fahimci cewa a shi mutun daya in ya tashi zai gyara a matsayin al'umma ce wadda ta tashi za ta gyara wata al'ummar wannan kadai zai tabbata ne a zuciyar mutumin da yake da gaskiya akan abin da yake yi ko mutumin da yake da yaqini akan cewa musulunci zai samu daukaka din yadda ainihin kafirci ko kuma barna ta ainihin samu rinjaye a wani lokaci dan haka falai bali ni wahshati tariq ibn taymiyyah sai bai damu da kadai tarbin wannan hanya ba kasantuwa shi kadai ne ya kama wannan hanya zai bi sai wannan ainihin hali bai dame shi ba wa qillatir rafiq sannan rashin abokin tafiya a wannan hanya bai dame shi ba Allahu akbar shammara an sa idai bi jiddin wa ikhlasin shammara an sa idaihi bi jiddin wa ikhlasin ibn taymiya ya shirya ya ainihin zage dantse ya sanya ikhlasi wa hajama al batil min kulli nawahihi ya tinkari ƙarya da barna ta kowace nahiya tata wa daqqa qala'uhu wa husunahu yahduhu fi zalika kullihi al imanur rasikh wal azmus sabit babban abin da ainihin wato ya taimaki ibn taymiya a wannan gaba daya shine zurfin imani da kuma ainihin azama tabbatacciya wa zaban nas bi asal kitabi was sunna yad'uhum liyartu min hadihim min hadihima haythu al ma'in as safi alladhi lam yukaddirhu dima'u ahli al batil wa ahwa'u al bashar ibn taymiya ya tashi ya karfafa mutane da karfafa alqur'ani da sunna ya kiraye su akan cewa su maida alqur'ani ita ce mabubbuga tatacciya wadda take dogar yan bid'a bata ainihin gurbata ta ba sannan kuma san zuciyar ainihin masu son zuciya basu ainihin lalata wannan ainihin mabubbuga ba abinda wannan magana take cewa jama'a irin maganar da ya kamata a yau a fada mana ne a yayin da zaka waye gari kaga cewa yan bid'a karfi suke karayi ahli sunna rauni suke karayi ahli sunna narkewa suke kare a cikin yan bid'a ahli sunna kara rugurgujewa suke tunanin su kara komawa baya yake yan bid'a kuma kara reshuffling tunanin su suke suna kara gyara tunanin su da ainihin jaddada bid'a da yi mata kawa da inganta ta da zamanantar da ita a wannan irin zamanin ana buƙatar a samu mutum daya wanda zai waye gari ya aqidantar da kanshi da tunanin cewa mutum daya in ya rike gaskiya idan da gaske yake to zai iya tinkara ainihin wannan barna kuma ya nasara akai dan haka jama'a wannan na daga cikin ainihin isharori waɗanda zan yi mana akan tayar da ainihin karatun wannan littafi da shi da ainihin makamantan shi waɗanda da su ne Ibn Taymiyyah ya yi jihadin wajen bayyana gaskiya da kuma tsayar da gaskiyar da kuma ya hadata wanda yau fiye da shekaru 600 da suka gabata wannan littafi ya ainihin yadu kuma ya yada alherai masu dimbin yawa a bangarori masu ainihin yawa kwarai da gaske a gargashin haka babu gudu ba ja da baya babu jin tsoro insha Allah ta'ala babu kuma kasala sannan babu ainihin firgici game da duk wani raddi da duk wata firgitawa da duk wani ainihin abu da za a saka mana a tunanin cewa yanzu irin wannan barna da ta mamaye al'umma yaushe za ku yi tunanin ku ƴan tsiraru dan kun tashi kun yi karatun wata aqida ta salaf za ku iya samar da wani ainihin gyara abin da ake bukata a samu mutane waɗanda da gaske suke yi su tashi su gaskata sannan kuma su tunkariya da gaskiya za su ga Allah madaukakin sarki ya tabbatar musu da ainihin gaskiya din Allah madaukakin sarki ya taimake mu mana yake cewa wa inna min bayni turafi dakhm alladhi khallafahu hadha al-imam hadhihi ar-risala allati bayna aydina al-fatwa al-hamawiyyah al-kubra daga cikin abubuwan da wannan babban limami Ibn Taymiyyah ya gabar mana ita ce wannan ainihin wato littafi shine wannan littafi wanda fatawa ce da aka fi sanin ta da fatawar hamawa wadda take babba allati katabaha fi waqtin مبكر من هذا من عمره واتسعت بردود فعل قويه ود ابن تيميه يا ربط wannan littafi tun a farko farkon rayuwar shi domin bai kai shekaru 40 da ya rubuta ainihin wannan littafi sannan kuma wannan littafi abubuwa da yawa sun taso wadanda tamkar za a ta da kiyamar wannan zamani usuba wasa sannan hayaniya mai fadi ta faru وإني لا أتشرف بتقديم هذا السفر المبارك للقراء ما لن تويجري يتشي أبن الفهريني قريني نامي جن دادي نقبات دا أينيين واتو كراتو وانا اللتافي دا أينيين ما سكراتو أبي بنجر مماوا بل إن خدمة هذا الإمام ونشر ترافه عبادة أتعبد بها يتشي كياتا لتتفن وانا ببن مالني ابن تيمية ai wata ibada ce ma wanda nake bautawa Allah da ita wa uddu zalika wisaman aftakhiru bihi kuma wannan zan iya saka shi daga cikin gudunmawa wanda nake jin dadin ni alfahari da ita menene yasa malamin ya tashi yin wannan aiki sakamakon wannan menene yasa ni nima na tashi domin karantar da wannan littafi ina so ku gane da cewa hakikanin da'awar ma hakikanin ainihin abinda Bahaushe yake cewa sai hali yayi daya ake ainihin zaman tare wato manufofin sun yi daya daga cikin manufofin da suka sa malamin ya ainihin tashi domin ya haƙƙaƙa ya gyara wannan littafi domin ya yadu tare da manufofin nima da nake karantawa da karantar da littafin yace wa mimma da'ani wa shajja'ani ila tahqiqi hadha alkitab ba'da alistikhara walistishara umurun daga cikin abubuwan da suka karfafe ni domin gyara wannan littafi da kuma gabatar da shi dan abu gashi ya yadu bayan neman zabi da ne a wurin Allah madaukakin sarki na nemi ainihin shawara a wurin waɗanda nake ganin sun dace to ga wasu al'amura minha ala sabilil ijmal ga wasu al'amura a dunkula waɗanda a dunkula su ne suka sanya ni in tashi domin in yi wannan aiki awwalan na farko qimatul kitab al ilmiya darajar wannan littafi da yake da ita a matsayin shi na darajar ilimi وذلك انه ياتني بجانب عظيم من جوانب العقيده الاسلاميه وان اللتافي yana dauke da wata mas'ala ne mai matakar muhimmanci daga cikin ainihin mas'aloli masu girma na ainihin wato bangaren aqida ta musulunci wato tauhidul asma'i was sifat wato tauhidin sunaye da sifofin Allah cewa duk sunayen nan da kake ji na Allah to nashi ne shi kadai bai da abokin tarayya disipofin nan da kake ji da ainihin Allah madaukakin sarki waɗannan sifofin nashi ne shi kadai bai da abokin tarayya wannan ita ce babban mas'alar da littafin yake dauke da ita wa khassatan fi ma yata'allaqu bi uluwillahi wastiwa'ihi ala arshihi musamman kuma abin da ke da alaka da cewa Allah madaukakin sarki ya daidaitu a saman al'arshin shi wannan littafi ya ainihin tattauna wannan mas'ala mai matukar muhimmanci wa sifatihi musamma bi sifatil khabariyya sannan kuma wannan littafi yana dauke da bayanin wasu sifofi na Allah waɗanda aka fi sani da as-sifatul khabariyya wato sifofin da ke tabbatar da cewa Allah na da kafa yana da ido yana da fuska Allah zai zo a ranar alkiyama Allah yana sauka a ƙarshen dare da makamantansu wa ma anna alkitab laysa bil hajm alkabir binisba ila mu'allifati ash-shaykh al-ukhra tare da cewa wannan littafin an gwada shi da sauran littafin Ibn Taymiyyah ba wani girma yake da shi ba, domin juz'i guda ne ko mujalladi guda. Yayin da zaka ga littafi ɗaya na Ibn Taymiyyah mujalladi 10 ko mujalladi 9 ko mujalladi 4 ko 5, ashe kun ga an hada wannan da wadancan, za a iya cewa wannan ba wani girma ne yake da shi ba. Illa annahu warada bi uslubin taqriri, sai dai kuma wannan littafi ya zo ainihin da wato da tsari wanda yake tabbatar da abubuwan da suka zo a cikin shi. Zai tabai'a tamayyaza bil quwwa fi ar-radd wa at-ta'sil, wajen rubuta littafin Ibn Taymiyyah ya tsaya yayi tsarin da babu shakka zaka tabbatar da cewa abin da ke cikin wannan littafi malamin ya tsaya ya tantance su, babu tantama akan su. Sannan wajen mai da martani, Ibn Taymiyyah bai sassauci ba wajen mai da ainihin martani, ya tsaya yayi kwankwatsa akan duk abubuwan da suke ainihin shi. Din wannan aiki na tahqiqin wannan littafi jama'a shine ne, shine tabbatar da cewa wannan ainihin littafi yana da daraja mai girma kwarai da gaske akan abin da yazo yake tabbatarwa. A hakikanin al'amari babu ishi ma, domin ko ar-risalatu at-tadammuriyya wadda Ibn Taymiyyah ita ma yayi ta ne zalla dan yayi bayani dangane da sifat, to bata kai wannan matuƙa ba wajen ainihin ta'sili da kuma raddi, wato wajen kafa da tabbatar da abubuwan da yake kokarin kafawa da tabbatarwa da kuma kwankwatsa akan abubuwan da bai amince da su ba. Saniyan dalili na biyu daga cikin dalilan da suka sa malam ya ga dacewar ya zauna ya gyara wannan littafi don abu gashi, inna hadhal kitab yu'addu min aqwa ar-rudud ala madhhab al-ash'ari, wannan littafi yana daga cikin ko kuma na daga cikin tafai mafiya ƙarfi waɗanda suka yi raddi ga mazhabi na ash'ari. Wa hadha al-madhhab alladhi 'alajahu shaykh al-islam, wannan ainihin wato mazhabi wanda Ibn Taymiyyah ya biya tattauna shi wa radda alaihi fi hadhihi al-fatwa, kuma Ibn Taymiyyah ya biya raddin shi a cikin wannan fatwa, wa nafsuhu al-mawjud al-an bayna adhhuri al-muslimin al-muntashar fi arja'i al-'alam al-islami al-mu'asir bi uslubi usulihi wa qawa'idihi, wannan mazhabin da Ibn Taymiyyah ya raddi na ash'ari. Wato ina so ku gane wasu maganganu ne nan a dunkule ga su in fito da su. Wato ana cewa ne wai ku da kuka tashi kuna son ku buga irin waɗannan tafai ku yada su a yanzu, da kuke so ku yi raddi akan waɗannan matsalolin, ai waɗannan matsalolin da kuke magana sun mutu tare da masu su, babu su a duniya a yanzu. Tukin da babu su a duniya a yanzu, ashe babu fa'idar ku buga waɗannan littafan da suke raddi akan su, kamar Minhajus Sunnatin Nabawiyya wanda ke raddin aqidoji da mazhabi na Shi'a. Sai ai a yanzu babu masu irin wannan aqidar, dan haka buga Minhajus Sunna da karantar da shi bata lokaci ne, sai mu ce ƙarya ne. Duk abin da ƴan Shi'an da suka kudurce a cikin ainihin aqidojin su na yanzu sun kudurce haka da ƙari akan ainihin nada. Domin a da ɗan Shi'a ba sa kan network, wato ɗan Shi'a ba sa saduwa da junansu wajen ƙara wa juna ilimi da kuma ainihin taimaka wa juna da ainihin abubuwa waɗanda suka shafi aƙidojinsu da manhajinsu. A ƙarƙashin haka a da suna da rauni a duk inda suka samu kansu. A yanzu ko duk inda ɗan Shi'a suke a duniya gaba ɗaya suna kan wani haɗin kai ne wanda suna saduwa da junansu wajen taimaka wa junansu da duk abin da wani bangare ke da shi wanda wani bangare bai da shi kuma yana buƙatar shi. Ashe in ya zama a wancan lokaci shekaru 700 da suka wuce an samu wasu tsurkukin ƴan Shi'a a wani wuri suna da mugunyar aqidar da Ibn Taymiyyah ya waraddi a cikin Minhajus Sunnatin Nabawiyya fi naqd kalami Shi'at al-Qadariyya, idan ya zama a wancan lokaci an samu wasu ash'ari da ke rayuwa a wani tsurkuki wanda yake wannan tsurkuki nasu bai kai ya kawo ba ya musu raddi, ina a yanzu inda yake dukkanin bangarorin ƴan bid'a suna kan wani haɗin kai, suna da ainihin alaka da junansu, sannan suna buɗe tashoshi na talabijin suna jefa su akan tauraron ɗan adam, suna yaɗa waɗannan aqidoji nasu a duniya, suna rubuce-rubuce suna zuba su akan ainihin internet, suna yaɗa su a ainihin cikin littattafai, suna da ainihin taruka da suke yi na ƙasa da ƙasa a ƙasashe mabambanta domin taimakawa juna wajen karantar da juna da yaɗa waɗannan aqidoji. Ashe a yanzu ne aka fi buƙatar a zauna a karantar da waɗannan littafan, ina fata an gane. Amma abin da yake faruwa in aka samu dan bana bakwai a cikin ahlus sunna, dan bana bakwai a wajen shekaru ko dan bana bakwai a wajen shekarun da'awa ko dan bana bakwai a wajen gogewa da ƙwarewa, sai a rude shi da wannan ainihin ka'idar, sai kaga ana samu daga cikin malaman ahlus sunna ma sai kaji wani yana fadin irin wannan magana. Cha ai abin da ya samu ba ma karantawa da karantar da waɗannan littafan, saboda a yanzu babu masu waɗannan aƙidojin. A yanzu duk masu waɗannan aƙidojin sun kare a ƙarya ne. A nan Najeriya masu waɗannan aƙidojin suna cike. Daga cikin waɗanda suke da waɗannan aƙidojin su ne zaka ji sun fito suna ainihin raddi akan cewa ana ɓata aƙidar musulmi, ana cewa Allah a sama yake, ana ɓata imanin musulmi, ana cewa Allah maɗaukakin sarki na sauka ƙarshen kowane dare, ana lalata imanin musulmi, ana cewa Allah maɗaukakin sarki yana da siffa ta hannu, Allah ana mishi wuri, ana yi wa Allah ainihin siffa ta ainihin halittu, ana cewa Allah yana da ƙafa, Allah yana da ido, Allah zai zo a ranar alƙiyama. Sai ka ga daga tafsiri ko karatun hadisi sun buge da raddin waɗannan matsaloli da kuma kawo shubha, sannan da nuna hadarin sanya ire-iren waɗannan darussa nama a gidajen rediyo da tashoshin talbijin. Ashe wannan yake nuna akwai masu wannan aqida ko? To tunda ku akwai, dole ne a tashi a bayyana munin wannan aqida ta hanyar karanta abin da waɗancan gogaggun malamai suka ainihin tabbatar a waɗancan ainihin zamanin. Ina fatan jama'a kun gane. Saboda haka kar ku sake saboda kuruciyar shekaru ko saboda rashin gogewa a cikin fagen da'awa a rude ku, domin ana ruda ainihin matasan ahlus sunna da mas'aloli ire-iren waɗannan da yawa, sai a ce ai wannan yanzu ba shine abin da yake da muhimmanci ba, ba dan komai ba, saboda ainihin babu masu wannan aqidar, babu kuma masu wannan ainihin tunani. Malam yake cewa waɗannan irin aqidojin da Ibn Taymiyyah ya yi raddi a cikin wannan littafin su ne a yanzu zaka samu suna yaduwa a ainihin wato dukkanin bangarorin duniyar musulunci a zamanin nan, da irin ka'idojin da waɗancan suka yada su, da irin yadda suka bi salon suka yada su. A ƙarƙashin haka sai yace idan fa hadhal kitabu yu'alijun hirafan aqdiyan mutaghalghilan bainal ummati al-islamiyya al-islamiyya fil waqti ar-rahin. Ashe wannan littafi kenan yana tattauna wata mas'ala ce wadda ta samu ta samar da karkata a cikin aqida ta musulunci wadda take yaduwa kuma a wannan zamanin. Dan haka kenan wannan littafin ya zo a daidai a karanta shi, kuma a karantar da shi, kuma a yada waɗannan karatuttuka a kafofin yada labarai irin na zamani. Allah ya taimake mu. Salisan, dalili na uku daga cikin dalilan da suka sa dacewar a tsaya a yada wannan littafi ta hanyar buga shi da karanta shi da karantar da shi, laqad tamayyaza hadha alkitabu bil idafa ila quwwati ibarati. Wannan littafin ya sha babban da sauran littafin littafan da suke iri ɗaya da shi, saboda shi yana da ƙarfi wajen bayani wa matanati raddihi, da kuma yadda ainihin wato yake mai da martani, da ainihin wato gauni wato yake tsaya yake tattauna raddi kwarai da gaske. Annahu zu uslubin sahalin wa yasir, tare da cewa wannan littafi ya to yana ainihin wato mai da martani da ƙarfi, amma kuma ya zo da salo wanda yake mai saukin a fahimce shi. Yafhamuhu al-alim wal-muta'allim, malami da mai koyon ilimi na fahimta wannan littafi. Wa yu'addu min ummahati al-kutub as-salafiyya allati la yastaghni anha talibu ilmi, kuma wannan littafi yana daga cikin littafan da ake saka shi cikin littafan salafiyya waɗanda mai neman ilimi ba zai ainihin wadatu da irin wannan littafin ba. Kun ji dalili na ainihin uku. Wannan dalili shine littafin ya zo da bayanai masu ƙarfi kwarai da gaske, amma kuma da saukin fahimta. To kuma tsari shine ana so a yada abin da yake da saukin fahimta ne a karantar da kuma abin da zai yi saukin dauka. Rabi'an, masisul hajati ila ikhraj hadha sifr al-azim muhaqqaqan muwaffaqan, sannan daga cikin dalili daga cikin dalilan da ke da muhimmancin su sa a yada wannan littafi, littafin an buga shi a shekarun baya kamar yadda muka ce a kasar India da kasar Masar da makamantan su, amma hakikanin al'amari wannan littafi bai samu bugu wanda ya dace da a tsaya a yi mishi ba. A ƙarƙashin wannan littafin yana buƙatar a tsaya a buga shi bugu wanda zai zama a cikin aminci da kuma tantancewa, limahtawa alaihi min qawaida wa rududin wa fawaida jumma, saboda littafin na ɗauke da ka'idoji manya-manya, sannan yana ɗauke da mai da martani ga asha'ira da makamantansu. Akwai fa'idoji masu ainihin girma kwarai da gaske, la yumkin hasruha, waɗanda yake ba za a iya ƙididdige su ba. Sannan sai malai yake cewa idafa ila kasaratin nususi wal asar wal nuqul allati awradaha ash-shaykh والتي تفتقر الى التخريج والتوثيق وعزوها الى مصادرها sannan kuma a cikin littafin nan akwai ayoyi masu yawa na alqur'ani akwai hadisi masu dimbin yawa akwai maganganun sahabbai da tabi'ai da fatoyi na manya-manyan malaman fiqh da makamantansu kai da maganganun waɗanda yake ma malamai ne na asha'ira waɗanda an dauko su ne dan a kafa hujja da su akan tabbatar da gaskiya ko kuma dan a tabbatar wa da mai musun cewa lalle wannan maganar ba ƙarya akai musu ba ga waka a bakin mai ita tafi dadi waɗannan irin ayoyi da hadisai da fatoyin sahabbai da tabi'ai ai kun ga a zamanance suna buƙatar a gaya wa mutane a waɗannan littafai suke a wani shafi a wani bugu sun inganta ko ba su inganta ba ya bayani yake akan su li hadhihi al asbab wal ghairi hakhtartu an yakuna mawdu'a bahthi hadhihi al fatwa al qayyima dirasatan wa tahqiqan yace a ƙarƙashin waɗannan dalilai da ma waɗansu dalilan na zaɓi wannan littafi ya zama shine littafin da zan tsaya in tattauna in kuma gyara shi domin ainihin abu gashi jama'ar musulmi mu ma waɗannan dalilan tas su ne dalilan da ainihin suka ainihin kai mu zuwa ga wannan ainihin karanta littafin Allah madaukakin sarki ya taimake mu malamin ainihin ya tsara muqaddimar shi wanda ba tsayawa muke muna ainihin karatun littafin wato wannan muqaddima ta shi ɗaya bayan ɗaya ba inma ta ɗaito ta muke ya kawo tarihin Sheikh al-Islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Taymiyyah sunan Ibn Taymiyyah da nasabar shi da lokacin haihuwar shi sunan shi Ahmad dan Abdul Halim dan Abdul Salam dan Abdullah dan Khidr dan Muhammad dan Khidr dan Ali dan Taymiyyah al-Harrani sunan shi kamar yadda kaji mun ce Ahmad ma'ani mishi al-kunya da cewa Abul Abbas baban ainihin Abbas yana da naqubba masu yawa wadanda daga ciki akwai Taqiyuddin akwai kuma ainihin Sheikhul Islam Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi ana ce mishi dan Taymiya ne nasba zuwa ga wata ainihin kakar shi wadda ita ce da wannan suna Taymiya sai dai daliban ilimi su kiyaye ya'un din nan ba a yi mata shadda ta biyu ba a cewa Ibn Taymiya Ibn Taymiya sai dai Ibn Taymiya ya'un din fataha kawai ake mata na fata an gani an haife shi a garin Harrana wanda Harrana wani ainihin karamin gari ne wanda ke karkashin ainihin Damascus Sham a ranar Litinin ranar 10 ga wata ko kuma 12 ga watan Rabi'in al-Awwal malamai ne suka sabani masu ba da tarihi shi ko dai an haife shi 10 ga wata ko 12 ga watan ainihin Rabi'in al-Awwal hijrana da shekara 661 sai dai an samu wasu azzaluman mutane masu suna Tatar waɗanda suka afko wannan gari na ainihin Harrana suka mamaye garin suka yi barna ta hanyar kisan kai da cin zalin mutane a ƙarƙashin haka mahaifin shi mai suna Abdul Salam ya ɗauke shi suka hijira daga ainihin wannan gari na Harrana tare da sauran ƴan uwa da dangi suka dawo ainihin cikin ƙasar ainihin Sham din wato anan Damascus anan ne ya zauna anan ya tabbata Ibn Taymiyyah ya tashi a gida ne na ilimi domin baban shi dai malami ne kakan shi babban malami ne shine ya rubuta littafin Al-Muntaqa min Ahadith Al-Ahkam wanda Shawkani ya wa sharhi ya sa mishi ne Al-Awtar haka nan mahaifin kakan shi haka ita ma wannan ainihin kaka tashi ta can sama Taymiyyah din malama ce marwayar hadisi ya haddace Al-Qur'ani tun yana karami ya dukufa dangane da neman sauran bangarori na ilimi a wurin ainihin malaman zamanin shi fara daga kan mahaifin shi da kuma ainihin manya-manyan malamai waɗanda ainihin suka shahara a wannan ainihin zamani har sai da yawa ya gari ya zama wata ajiyar Allah dangane da ainihin fahimta da yalwata ilimi da ƙarfin hujja da kuma gaggawa wajen gano abu Allah madaukakin sarki ya gafarta Ibn Taymiyyah daga cikin siffofin shi da aka siffanta shi da su wanda ainihin ɗaliban shi kamar irin su al-Imam az-Zahabi da su Ibn Abdul Hadi da irin su Bazzar suka siffanta shi da Ibn Kathirin mun ce Ibn Taymiyyah dogo ne ya kasance fari ne gashin kanshi da na gemin shi baki ne sai dai akwai sofanan furfura inda ba a ainihin rasawa yakan tara ainihin suma a ainihin wato kanshi sai ya karkato ta ta rinka lullube ainihin kunnuwan shi lallai Allah madaukakin sarki yayi mishi fasaha wajen ainihin magana yayi mishi baiwa wajen ainihin rubutu sannan mutum ne mai siffar ƙarfi wanda yake da fadin kafada yana da kuma murya ainihin mai girma, sannan yana da ainihin fasahar magana, yana da kuma gaggawa wajen karatu. Idan yana magana sai ka ji kamar yana da saurin daukan fushi, sai dai kuma Allah madaukakin sarki ya sa mishi iya kokarin danne ainihin fushin da ke taso mishi. Wajen siffar shi kuwa ta dabi'a, yana da ainihin gwarzantaka, gwarzo ne sadauki, ba shi da tsoro, babu abin da ke razana shi, kamar yadda yake yana da ainihin karinci. Bazar ya bada wani labari wanda ainihin malamai suka yi mamakin irin wannan hali na Ibn Taymiya, yadda ya fito daga gidan shi sai wani yake ainihin roƙon shi abin da zai ci ya ci da iyalan shi, da Ibn Taymiya ya rasa abin da zai bashi, sai ya ainihin cire rigar shi yace je siyar da ita da gargwadon abin da ya saukaka dan ya samu abin da zai yi iyalan shi abinci. Lallai Ibn Taymiya karimi ne, yana da ainihin alheri, sannan Ibn Taymiya gwarzo ne, yana da sadaukantaka, domin yayi jihadi ainihin da alƙalamin shi, yayi da takobin shi, sannan yana da ainihin zuhudu, yana da kuma ainihin takatsantsan, bashi da ainihin girman kai, yana da tawali'u. Shaykhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Taymiya, Allah ya jarabce shi da makiya daga cikin ainihin malaman Yahudawa da Kiristoci, Allah ya jarabce shi da makiya daga cikin ainihin malaman Mu'tazilawa da Asha'ira da sauran bangarori na 'yan bid'a gaba daya. A ƙarƙashin wannan Ibn Taymiya ya gwabza da duk wanda ya nemi gwabzawa da shi, a rubuce ne ko kuwa gaba da gaba ne. Dangane da matsayin shi na ilimi kuwa da irin yabo da ainihin malamai suka yi mishi, to Ibn Taymiya in ka so sai ka ainihin tsai da shi a wannan daraja da malamai suka bashi cewa shi Shaykhul Islam ne. Abinda ake nufi da Shaykhul Islam shine mutumin da ya karantu, ya karantar, kuma yake karantarwa tun yana karami har furfura ainihin ta same shi, kuma har Allah ya dauki ran shi. Wannan shi suke wa ainihin kirari da laƙabi da Shaykhul Islam. Dangane da yaban malamai kuwa, lallai Ibn Taymiya Ahmadu din ne, shayabo ne, ya shayabo tun daga masoya ainihin har makiya. Allah madaukakin sarki ya ji kan Ibn Taymiya, ya rubuta littafai masu dindin yawa, waɗanda kaɗan daga cikin su akwai Minhajus Sunnatin Nabawiyya fi naqdi kalami Shi'atil Qadariyya, a cikin mujalladi ainihin 8 ko 9, wanda ya raddi zuwa ga aqidojin 'yan Shi'a baki ɗayan su. Sannan akwai littafin Al-Jawabus Sahih liman baddala din al-Masih, wanda yake mai da martani ne ga addinin Kiristoci. Akwai kuma Al-Istiqama, wanda littafi ne ya rubuta shi shi ma dan ya tabbatar da hanyar tsayuwa ga Allah, da kuma duk wata hanya da za ta karkatar da mutum a wajen aqida da manhaji. Mujalladi biyu ne. Sannan sai littafin Iqtida'us Siratal Mustaqim Mukhalafat Ashabil Jahim, wanda shi kuma wannan littafi tsawa ce da kwabar musulmi akan kar su sake su kama ainihin wato hanya daga cikin ainihin wato hanyoyin da 'yan bid'a suke bi domin ainihin bata ce. Allah madaukakin sarki ya ainihin tsare mu. Ibn Taymiya ya rasu hijira na da 728, Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi. Ya rayu rayuwa mai cike da ainihin albarka da da'awa da jihadi da ilimi, da kuma ainihin yada ilimi din. Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi. Ibn Taymiya ya sha dauri fiye da huhun goro, saboda tun farkon rayuwar shi ake daure shi, har dauri ya daurin da ya kai a cikin kurkuku ya rasu a ƙarshen rayuwar shi. Hasali da dama daga cikin ainihin tafan shi ma wasu ya rubuta su ainihin a cikin kurkuku ne. Wannan shine Ibn Taymiya a takaice. Muna fatan Allah ya kai mu wani lokaci kamar yadda na shawo mana alƙawari, nan da zamu zo mu tara jama'a a yi lacca ta musamman wadda za a sanar da mutane tarihin Ahmad ibn Abdul Halim Ibn Taymiya Al-Harrani. Allah ya gafarta mishi. Idan muka dawo dangane da bangare na biyu, shine bayani dangane da ainihin yadda wannan littafi yake, yaya sunan littafin, da kuma ingancin danganta wannan littafi zuwa ga mai shi. Wani dalili ne yasa Ibn Taymiya ya rubuta littafin, kuma yaushe ya rubuta shi? Shin littafin akan me yake magana? Waɗannan mas'aloli ne littafin nan ya zauna ya tattauna su? Wani tsari ne da tafarki Ibn Taymiya ya bi domin rubuta wannan littafi? Waɗannan littafai ne Ibn Taymiya ya yi nazarin su domin su taimaka mishi wajen samar da wannan littafi. Masu kallon mu da sauraron mu na kusa da na nesa, babu shakka wannan ainihin littafi ya kai ya komo kamar yadda muke ta faɗi tun farko. Da farko dai, don tabbatar da ainihin wato ingancin wannan littafi zuwa ga mai shi, Ibn Taymiya da kanshi ya tabbatar da gaskiyar danganta wannan ainihin littafi a cikin ainihin wato waɗansu littafan shi da dama, kuma yadda almajiran shi irin su Ibn al-Qayyim da irin su Ibn Abdul Hadi dukkanin su sun tabbatar da ingancin danganta wannan littafi zuwa ga Sheikhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Taymiyyah al-Harrani, Allah madaukakin sarki da ainihin gafarta mishi. Shi kuwa sunan wannan littafi, malamai sun tattauna kwarai da gaske dangane da ainihin wato sunan wannan littafi, ba dan komi ba, domin ai asali dama ba littafi ne mai cin gashin kanshi ba, takarda ce aka rubuto ana tambaya, ya ba da ainihin amsar tambayar, mai ainihin neman amsar kuma ya juya ya tafi da shi. A ƙarƙashin wannan samarwa da wannan littafin suna na sukutin da guda abu ne wanda yake da matukar ainihin wahala kwarai da gaske, domin shi da kanshi Ibn Taymiyyah a wurare da dama yakan ambaci wannan littafi da sunaye mabambanta, domin asali an rubuta shi ne a matsayin fatawa. Daga cikin sunayen da akan kira wannan littafi akwai Al-Mas'alatul Hamawiyya, sannan akwai Jawabul Fatawa Al-Hamawiyya. Wannan hatta shi kanshi Ibn Taymiyyah ya kira wannan littafin da ainihin waɗannan sunaye. A wani wuri ya kira shi da Al-Mas'alatul Hamawiyya, a wani wurin ya kira shi da ainihin wannan sunan, a wani wuri kuma ya kira wannan littafi da Jawabul Fatwa Al-Hamawiyya, yayin da a wani wuri ya kira shi da ainihin wato Al-Fatwa Al-Hamawiyya. Duk waɗannan ainihin sunaye Ibn Taymiyyah da kanshi ya kira ainihin wannan littafi da ainihin waɗannan sunaye. Haka nan Ibn al-Qayyim a wasu wurare, haka nan Ibn Hajar sun kira wannan littafi da Al-Fatwa Al-Hamawiyya. Sannan akwai sunan Al-Fatwa Al-Hamawiyyatul Kubra. Al-Hamawiyyatul Kubra Ibn Taymiyyah yana da almajiri mai suna Muhammad Ibn Abdul Hadi ya kira wannan littafi da wannan suna, sannan Ibn Kathir ya kira shi da ainihin Al-Hamawiyya. A wani wuri Al-Bazzar ya kira wannan littafi da Al-Masail Al-Hamawiyya. A wani wuri kuma an samu sunan littafin da rubutun hannu Al-Qa'idatul Hamawiyya. A wani wuri an samu da Jawabul Mas'alatil Hamawiyya fil Aqidati Salafiyya. A wani wuri an kira shi da Al-Fatwa Al-Hamawiyyatul Kubra. Wannan sunan shine ya fi rinjaya da dukkan ainihin wato bugun da aka yi wa wannan littafi na inji. A wani wurin an kira shi da Al-Aqidatul Hamawiyyatul Kubra. Waɗannan sunaye su ne sunayen da akan kira wannan ainihin littafi. Malamin da ya ta haƙiƙin wannan littafi a Dr. Tuwaijiri ya tabbatar da Al-Fatwa Al-Hamawiyyatul Kubra, ya ce abinda ya sa saboda wannan sunan ya tattaro dukkanin ma'anonin da Ibn Taymiyyah da Ibn Qayyim da Ibn Abdul Hadi suka kira wannan littafi, sannan a bugun inji kuma wannan shine sunan da ainihin ya shahara. Dan haka malam yace sai na zabi a tabbatar da wannan ainihin littafi, domin kada wani ya tunanin cewa wannan littafin wani littafi ne daban ake bugawa sabanin wanda ainihin aka sani daga cikin tafan Ibn Taymiyyah. Ya rage, me yasa aka siffanta wannan littafi da cewa Al-Kubra? Siffanta shi da Kubra yana nufin cewa akwai wata sura ne, haka da yawa daga cikin ainihin masu karatu da bincike suka fahimta, domin Muhammad Ibn Abdul Hadi shi da kanshi ya ce Ibn Taymiyyah yana da Al-Fatwa Al-Hamawiyyatul Sughra, yana kuma da Al-Fatwa Al-Hamawiyyatul Sughra a ƙarƙashin Kubra. A ƙarƙashin wannan ita wannan ita ce Kubra, akwai kuma ainihin Sughratta, haka Ibn Abdul Hadi ya faɗi. Yayin da wasu malaman kuma suke ganin a'a, gaskiyar lamari an kira ta da Al-Kubra ne, kamar yadda aka siffanta Khadijar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da cewa Kubra, ba dan ana nufin akwai wata Khadija As-Sughra ba. Abinda Bature idan ya tashi zai ce great, ma'ana Khadija the great, to wannan ma Al-Fatwa Al-Hamawiyya the great, ba ana nufin wai akwai wata wadda take kasa da ita ba, a'a, kalmar Al-Kubra din siffa ce ta girmamawa da jinjinawa gare ta, ba siffa ce ta tamyizi ba, ba siffa ce ta bambance ta daga wadda ba ita ba. Ina fata an gane dalilin da yasa malam ya rubuta wannan littafi da kuma tarihin rubuta littafin. Ya bayyana karara a tun sadarar farko ta ainihin ba da wannan amsa ta littafi. Ibn Taymiyyah dai ya ce tambaya ce ta zo mishi daga garin Hama a cikin ainihin wato kasar Sham din.
wadda wannan tambaya tarihinta da ainihin bada amsar yayi daidai ba tare da ainihin sabani ba. A farkon watan Rabi'in al-Awwal ne na shekara ta 1698 a lokacin ne ainihin malam ya samu wannan tambaya, a kuma wannan lokacin ne malam ainihin ya zauna ya rubuta waɗannan amsoshin, kamar yadda Ibn Taymiyyah ainihin almajiran shi da suka fi kowa kusanci da shi sune Ibn al-Qayyim da Ibn Abdul Hadi suka ce Ibn Taymiyyah ya rubuta ainihin wannan littafi ne a zama daya tsakanin sallar azhar zuwa sallar la'asar. Sarki da daukaka sun tabbata ga Allah. Allah kawo wa Ibn Taymiyyah baiwa, Allah ka gafarta Ibn Taymiyyah. Jama'a kun ji, shi wannan littafi ya zo ne domin ya ainihin yi bayani dangane da mas'alar aqida, kuma mas'alar aqidar mafi muhimmanci daga cikin mas'alolin aqida wadda aka yi sabani ita ce mas'ala ta ainihin as-sifatul khabariyya, wadda jayayya ta tifke tsakanin ahlus sunna da asha'ira, jayayya ta tifke tsakanin ahlus sunna da jahmawa, kamar yadda jayayya ta tifke a ƙarƙashin wannan mas'alar tsakanin ahlus sunna da mu'tazilawa gaba ɗayan su. A ƙarƙashin haka malam ya zauna ya rubuta wannan littafi. Da hakan an tambaye ka shin wannan littafin akan me yake karatu, sai kace littafi ne na tauhidi, littafi ne na aqida wanda ya fi bada muhimmanci game da fassara da sharhi da bayanai game da ayoyin da ke siffanta Allah a Qur'ani da ahadisan da ke siffanta Allah madaukakin sarki da zantuttuka na malaman farko daga cikin sahabbai da tabi'ai da waɗanda suka biyo bayan su da kyautatawa domin fassara waɗancan irin ayoyi da hadisai da kuma kwaba da malaman farko suka yi akan yi wa waɗannan ayoyi ta'awili ko kuma ainihin rusa saƙon da waɗannan ainihin ayoyi da hadisai suke ɗauke da su. Idan muka so mu dubi littafin a cikin ainihin wato sura ta gaggawa, mu ce littafin nan yana magana dangane da wasu mas'aloli ne waɗanda ga su kama haka. Shi da wannan littafi kamar yadda ainihin malam Tuwajiri yake cewa لقد ابتدى المؤلف كتابه بذكر أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قد أحكم باب الإيمان بالله. ابن تيمية وافر بياني أتكون اللتافي ناشي تيوى كيك دكيك من ظن الله صلى الله عليه وآله وسلم يا شره دأبن ديشا في بياني دنغني دا إيماني دا الله وأوضح ما يجب لله من الأسماء الحسنى وصفات العلى. Sannan kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi bayani da sharhi akan duk abin da ya wajaba a sani na daga sunaye da sifofin Allah madaukakin sarki, wa ma yajuzu alaihi wa ma yamtani'u fi haqqihi, duk wasu abubuwa da suke daidai ne a danganta su ga Allah da kuma abubuwan da ba su dace a danganta ga Allah ba, wannan littafin yayi bayani akan su. Wa bayyana anna hadha huwa aslud dini wa asasu, kuma ya bayyana cewa wannan shine asalin addini kuma shine tushen addini المتين wannan addini namu na musulunci mai karfi. Wa azamu shay'in iktasabathu alqulub, kuma mafi girman abinda ainihin zuciyar musulmi ya kamata ta kama shine gano cewa Allah madaukakin sarki cikakke ne kuma kamalalle ne, kuma duk wata naƙasa ta koru ga Allah. Wa hasalathu an-nufus, kuma mafi girman abinda ainihin wato tunanin dan adam ya kamata ya fahimta shine gano cewa Allah madaukakin sarki ɗaya ne babu wani kamar shi. ثم أشار إلى استحالة تقصير الصحابة وأهل القرون الفاضلة فيما يتعلق بباب العقائد بحال من الأقوال أحوال كن سنسو إن بدئة دسك كيئلو بدئو إيباين صحابي وفو دغتكين تأويلين دسكي تيوى أي صحابي إلو من سياتك أي تني دنغني دا أبن ديشا في مسألو لنا أكيدا كيكا بكيكا دنغاك سيسكي إيماني دا أبوبون دا أكا جوا موسى أدنقلي ba su samu wadataccen ilimi na gano waɗannan abubuwa keke da keke ba. Ibn Taymiyyah yace ƙarya ce wannan magana. Ilimin sahabbai ba takaitacce bane, ilimin tabi'ai da waɗanda suka biyo bayan su a waɗannan zamanna guda uku masu falala bai takaitu game da gano abubuwan da ke da alaka da aqida ba. Wantaqala ba'da hadha lirradd ala ibaratin ishtaharat an ba'd almutaakhirin min ahli alkalam, sannan sai wata magana wadda take ta shahara a wurin ainihin waɗanda suka zo daga baya-baya daga cikin mutakallimai wato mutakallimai su ne waɗanda tauhidinsu kullun sai gaji sun ce al-kalamu ala al-qudra al-kalamu ala al-hayati al-kalamu ala kaza sai ake ce musu mutakallimuna masu magana dangane da kaza 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 yufaddiluna fiha tariqat al-khalaf ala tariqati salaf wannan irin magana da suke yi suna yin ta ne a fakaice don su fifita cewa hanyar da ƴan baya suka bi tafi hanyar da malaman farko suke bi ويتهمون فيها مذهب السلف سنة هم مذهب المعلمان فرقوا بأنه مجرد الإيمان بألفاظ النصوص دون فهم المعاني والدلالات سيسيكي تشواسب ودى مذهب السلف فانفر إيماني ندى لفظا كوي كما يبدأك قيامك باتارد فهمت معنا دكما أبوبون دا معنون سيكي باي وابا ويدنهك السلف سكي يدى الله ناسما أسد سكي يدى الله ناسما basu lura cewa in sun yadda Allah na sama to suna cewa Allah baya kasa ba kenan wai abin da suke tuhuma salaf kenan kuna fahimta wai salaf su duk abin da aka faɗi sai su yadda ba sa tsayawa su dubi ma'anonin da sauransu wannan ainihin jumlar ibarar kuwa ita ce tariqatus salaf aslam wa tariqatul khalaf a'lam wa ahkam wai suna cewa eh hanyar salaf ita ce tafi zaman lafiya don an faɗa maka abu ne ka yadda da shi amma hanyar khalaf fa ita kuma ita tafi ilimi ita tafi hikima da tsara bayanai sai malan sai yake cewa ƙarya ne fa awdaha anna tariqatus salaf hiya al-aslam ibnu taymiya ya fito ƙarare bayyana cewa lallai hanyar magabata ita ce tafi zaman lafiya wal a'lam ita ce tafi ilimi wal ahkam ita ce tafi tsari da hikima yaqulu shaykh ibnu taymiya yace fa inna ha'ula'i al-mubtadi'a alladhina yufaddiluna tariqatul khalaf ala tariqatis salaf innama utu min haythu dhannu wato barna ta zo musu ne ta inda ainihin wato suke zaton anna tariqatus salaf hiya mujarradul iman bi alfazil qur'an bil wal hadith wato su wadannan yan bid'a abin da yasa suke fifita hanyar su yan bid'an wato hanya khalaf abisa hanya salaf wai suna cewa ne ai ita hanyar salaf tsantsar imani ce da lafazan alqur'ani da hadisi ba min ghairi fiqhin lidhalika ba tare da fahimta haka ba har yanzu ina son ku gane har yanzu mu dinnan haka waɗannan ƴan bid'a suke siffanta mu inma a yanzu ƴan bid'an sun ƙara tashabbubi ne sun ƙara karkasuwa ne daga ciki akwai waɗannan da malan yake magana asha'ira da makamantansu to sannan daga ciki akwai academicians waɗanda suke bincike game da harshen larabci waɗannan da ke bincike game da harshen larabci waɗanda ba ahlus sunna bane su kuma suna zargin mu da irin wannan aqida ta mu akan cewa kawai ruko ne da nassoshin abubuwa ba tare da duba fiqhin ba dan haka sai su ce ai ba a tsayawa ana fahimtar balagar kaza ba a tsayawa ana fahimta abinda kaza yake cewa a kawo wani gwalangwaso wanda daga ƙarshe kawai za a nuna maka wannan abin da ka fahimta kamar yadda Allah da annabin shi suka zo da su ba haka ainihin ake son ka fahimce shi ba dan haka za ka samu wannan irin da'awar da wannan aqidar a nan ƙasar tamu Najeriya musamman ɗan kaɗan ne ƙwarai da gaske daga cikin lecturerin Islamic Studies da Arabiya waɗanda suka yadda da ita ba dan komai ba saboda kawai abin da suke tunani akwai wasu ka'idoji na lughal arabiya waɗanda sai da su ne za a fahimci nassoshi na alqur'ani mun sallama wannan magana a jumillance amma in aka zo tafsilin ta abin da suke so su hukunta shine za su rinka kawo wasu mahzufat ne da wasu taqdirat waɗanda yake ma anzalallahu biha min sultan wa ma ashara ilaiha a'immatuna minan nuhat as-sabiqun waɗanda za su ce a ƙarƙashin waɗannan irin abubuwa haka ya kamata a fahimci ka ba haka ya kamata a fahimci ka ba sai kaga daga ƙarshe waɗannan irin lecturerori waɗanda wasunsu doctor ne wasunsu professors ne a cikin lugha da sauransu daga ƙarshe sun koma sun goyi bayan aqidojin can da ƴan bid'a to amma fa su fa ba su da aqida ba su da da'awa qa'ima bi nafsiha wanda suka yadda suna kira zuwa gare ta sai dai kaga kullum suna tafe ne domin nuna goyon bayansu zuwa ga ire-iren waɗannan abubuwa na ɓata da sauransu daga ciki akwai wani babban malami wanda ina ne baƙin cikin yi ishara zuwa ga ainihin shi da kuma ambatan sunan shi duk da ina mai ainihin roƙa mishi Allah ya gafarta mishi shine wani professor ne wanda yayi karatu a ainihin jami'ar ƙasar Masar ta Azhar wannan professor shine ainihin professor na Ibisu White asalin shi Benife ne haifaffen Kano ni ina ɗaya daga cikin waɗanda mun yi karatun lughal arabiya a wurin shi a jami'ar Bayero tun a wancan lokaci fiye da shekaru 25 sai dai abin takeici waccan guba da ya tsotso daga jami'ar Azhar ta fahimtar lughal arabiya a bisa hasken kara bid'a da kuma goyen bayanta ta sa ko da yazo ƙasar nan sai ya zama yana mai abin dariya ga ainihin ahli sunna da ainihin aqidojin su kuma wai a bisa hasken fahimtar lughal arabiya da al'adab al-arabi da annahu al-arabi da makamantan su wannan ainihin kuskure ne ya afka a ciki ya rasu Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi amma fa ina ƙara mana ishara bata canza zani ba idan ka je waɗannan jami'o'i tun daga jami'ar Ahmadu Bello dake nan Zaria da jami'ar ainihin Usman Dan Fodo dake Sokoto da jami'ar Bayero dake Kano da sauran jami'o'i na Ibadan da makamantan su waɗanda ake karatun harshen Larabci kai ba jami'o'i ba ma hatta makarantu FCS da ake karatun NCE da degree akan education al-lughal arabiyya da makarantun Haya Islam na kungiyoyi da na gwamnati galibin malaman lughal arabiyya a waɗannan ainihin makarantu zaka ga cewa suna titita waɗannan aqidoji na asha'ira da hujjar cewa ai waɗannan aqidoji ne waɗanda sahabbai basu tsaya sun yi nazari akan su da ilimi mai zurfi ba amma a yanzu su suna da ilimi mai zurfi da suke tsayawa suna ainihin bincike akan su wannan bata ce dan haka a cikin karatu na wanda ne na hikba a cikin karatuttukan da muke a littafin hikba nake cewa daliban ilimi sai su fahimta ko da muke cewa a shiga waɗannan jami'o'i domin karatu muna cewa a shiga ne domin babu wasu waɗanda suka dace a bisa tariqa ta salaf wanda ba a je a karanto na hau da sarf da balaga da adab dan haka kenan in zaka shiga kai karatu a hannun waɗannan to sai kai taka tsantsan da irin wannan bakar guba da suke dauke da ita da kuma muguwar kiyayya da suke da ita ga malaman sunna nada da na yanzu da kuma irin yadda suka sha alwashin su goyi bayan yan bid'a a duk inda yan bid'an suka bayyana ko da su ba za su fito karara a matsayin masu goyen bayan su ba wallahi ne akwai bukatar dalibai waɗanda suke shiga makarantun nan na Haya Islam da makarantun nan na ainihin FCS da polytechnics da universities sai sun yi taka tsantsan saboda irin wannan sharri musamman daliban da ke fita karatu zuwa ga kasashen Sham Syria da kasashen ainihin Misra lallai sai sun yi taka tsantsan game da ire-iren wannan guba kasashen da za mu iya cewa Allah madaukakin sarki ya kubutar da su daga irin asalin wannan bala'in sai kasashen ainihin Saudi Arabia wanda yake waɗannan fitintunu basu bayyana ba amma fa suna nan a ƙarƙashin ƙasa domin akwai lecturori da dama a cikin jami'o'in kasashen Saudi Arabia waɗanda wasu ƴan cikin gida ne sun je waje sun yi karatu wasu kuma ƴan waje ne sun zo da wannan aqidoji nasu na guba dan haka duk inda ka samu kanka wallahi al-azim sai kai taka tsantsan dangane da ire-iren waɗannan mutane maganar ita ce karara ga ta Ibn Taymiyyah yana faɗi su suna zargin sahabbai ba su da zurfin ilimi ne dan haka kawai kamar dan islamiya ne in aka ce mishi magana sai ya yadda da ita da lafazin ya haddace ya amince saboda bai san menene ke sakon da ke cikin ta ba dan ba shi da ilimin da zai gano haka kuma malamin shi saboda yare na ilimin shi ba zai tsaya mishi dogon sharhi ba wai dalilin da yasa annabi ya rinka ba su nasoshin kenan a dunkule su kuma suna yadda da su a dunkule amma daga baya wai an samu mutaakhiruna min al-khalas wai sun yi karatu mai zurfi karatun da ya tsallake na sahabbai dan haka suka gano cewa asalin matsalolin yadda sahabbai suka yadda da su a dunkule to ba haka suke ba shine mala yake cewa lallai wannan maganar ba daidai bace dan haka ku dauki waɗannan maganganun a yau daga bakina na tsaya na tattake wuri akan su ne da gurgurdan wannan bayanin saboda na san suna daga cikin guba da ake amfani da su wajen yaki da waɗannan tafai da ire-iren waɗannan aqidoji Allah madaukakin sarki ya taimake mu sai yake cewa suke cewa wa anna tariqatal khalas hi istikhraj ma'ani an-nusus al-masrufa an haqa'iqha bi anwa'il majazat wa gharaibul lughat. Su wadannan mutaakhirin sai suke cewa ai hanya ainihin khalaf ita ce kokarin fito da ma'anonin nassoshi waɗanda ainihin wato aka karkatar da su daga haƙiƙanin su ta hanyar amfani da ilimi na balaga da gano kaza majazi ne, kaza haƙiƙa ne, kaza kuma ilimi ne na zallar arabiya wanda yake a ɓoye ne, ba kowa ke iya gano shi ba sai wanda ya zurfi a cikin ainihin harshen larabci. Ibn Taymiyya ya tattauna wannan matsala ya kwankwatse su ƙwarai da gaske ainihin a cikin shafi na 184 na wannan ainihin bugu na littafi wanda ke hannunmu. Jama'ar musulmi, ina so ne in ba mu jimillar abin da ke cikin littafin kafin ainihin mu kai ga karanta shi dalla-dalla. Kun ji matsala ta farko ta littafin ita ce matsalar tabbatar da cewa manzon Allah ya gama bayanin komai na shari'a, kuma bayanin nan karar kuma sahabbai sun fahimce shi a yadda Allah ya so su fahimta daga manzon shi sallallahu alaihi wa sallam, da kuma bayani akan cewa ba a samu ba kuma ba za a taba samun wanda ya kai karatu da fahimta da zurfin ilimi da tsoron Allah irin na sahabbai ba har duniya ta tashi. Wannan ainihin shine sako na farko. Sai mun zo karatu na gaba a gobe insha Allah ta'ala, za mu tattauna sauran matsalolin sannan sai mu fada karatun littafin kai tsaye. Da wannan muke cewa lallai dai waɗannan ainihin wato karatutuka za su ci gaba haka karfe 10 zuwa ainihin 12 na rana a dukkan ranakun ainihin wato Asabar da Lahadi a wannan makaranta tamu ta Darul Hadithi Salafiya. Mai karatu Abu Abdurrahman Muhammad Awwal Adam da aka fi sani da Albani Zaria. Da wannan muke cewa subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Inda yafi karfinka ka bada uzuri dangane da ainihin haka. Dan wani su kallon da sauraron mu na kusa da nesa lokacin ya taho kware da gaske. Dan haka za mu ainihin saurara in Allah ya so, sai kuma an zo karatu na gaba. Lallai wannan shine tsarin da zamu bi wajen karatu wannan littafi na kitabu tauhid. Sai dai kuma littafin kamar ba gan shi ba shi da girma. Idan ƴan uwa suna ganin cewa za su rinka yin photostat din shi saboda ya zama ana tafiya gaba ɗaya tare, to babu laifi ainihin akan haka insha Allah ta'ala. Hakanan waɗanda za su ji ko su ainihin kalli wannan karatu daga nesa da su sani da cewa za su iya samun photostat din nashi. Shi dai littafin a iya sani na yana da wahalar samuwa a wannan ƙasar. Galibin mukan siyo wannan littafi ne daga ƙasashen Makka ko Madina, kuma riyal 30 ne, wato gwargwadon kuɗin Najeriya naira 1,200 ko kuma naira 900 da gwargwadon yadda kuɗin mu suke da daraja ko kuma faduwar daraja, amma dai baya wuce naira 1,200 a gwargwadon kuɗin ainihin Najeriya. Na mallan, kana da tambaya mene ne? Na na'am. Na'am. A Madina an ci gaba da saukar da ayoyin tauhidi, domin shi tauhidi ai ko ina ana buƙatar shi, kamar yadda a rayuwa ake buƙatar ruwa. A ƙarƙashin wannan samuwar yanayi a Madina na a koyar da ibadojin sallah, azumi, zakka, hajji bai hana a ci gaba da karantar da tauhidi ba, domin tauhidi shine qiyamuddin, shine matsayar addini, in babu shi sallah ba za ta tsayu ba. Dan haka abinda aka karantar a Makka na tauhidi da fada da shirka da aka yi a Makka bai isar ba, kamar yadda cefanan da aka ci da safe bai isar na wannan yamma ba sai an yi da yamma. Na'am. Eh,
na'am.
Eh, qadari. Na'am. Na'am. Eh, to haka bayanin yake, inna ma ba sai ya tabbata nan ba, abin da ya kamata a ce ba sai ya tabbata ba idan an saba ma Allah. Wato idan Allah madaukakin sarki ya kaddara kaza a matsayin kaddara alkauni, kamar Allah ya kaddara ra'ayin ruwan sama sai an yi. Allah ya kaddara cewa kamar yadda na faɗi a ina ne ido zai kasance, a gaban fuska ba, a kiyya ba, sai ya kasance. To amma in ya kasance qada ash-shar'i ne, Allah yana cewa ne ayi kaza, doka ce.
yana neman zaman lafiya da shi abi in ba a neman zaman lafiya a saba dan haka cewa ba dole sai ya faru ba a wurin Allah dole sai wannan abin ya faru shine in Allah ya ce kai sallah a wurin Allah yana nufin dole kai to in ka ki fito za a hadu nan fata an gane na'am Allah madaukakin sarki ya taimaka ina musaran ranar sun da lokaci ya kure insha Allah don muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik alhamdulillah.